الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bakwai ga watan Ramadan shekara 1445 Hijriya wanda ya dace da bakwai ga watan uku shekara ta 2025 miladiya zamu dora kan inda muka tsaya a karatun mu na iyaye mata a garin Kumu Akwa local government wannan masallaci mai albarka Masjidul Ansar inda ku iya tunawa muna tattaunawa ne akan hukunce-hukuncen mata dangane da fitar da zakka da sadaka yau zamu fara akan me hukuncin mace ta ɗebi abincin gidan mijinta ta bada sadaka ya halatta ko bai halatta ba to ya halatta kuma Allah zai ba ta lada ta yi sadaka da abincin gidan mijinta abincin da ba nata ba kuma Allah ya ba ta lada na'am Allah zai ba wa mace lada idan ta bada sadakar abinci wa danginta ko ƴan uwanta ko maƙotanta ko abokananta da suke da bukata idan ta ciyar da su daga abincin mijinta amma ba da niyyar mugunta ba ba kuma da niyyar ita ba hadisi ya zo Imam Bukhari ya waito da Imam Muslim su ma sun waito daga Ummu Salama Allah ya dare ita tace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aliya ajrun an unfiqa ala baniya ko ala bani abi salama ina da lada idan na ciyar da ƴaƴan abi salama innama hum baniya ai ayana ne koda bani na haife su ba amma ayana ne wanda Allah ya ce anfiqi alaihim falaki ajrun ko falaki ajrun ma anfaqti alaihim ki ciyar da su kina da ladan abinda kika ciyar da su hadisi na biyu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa matar Abdullahi bin Mas'ud ita ce Zainab da tace ayajzu anni an unfiqa ala zawji wa aitamin li fi hijri ya halatta in ba wa mijina zakka kuma in ba wa ƴaƴan marayu da suke karkashi na annabi ya ce lita na'im na'am walaki ajrani kina da malada biyu ajru sadaqati wa ajru qaraba ladan sadaka da kuma ladan dangantaka ladan zumunci idan muka lura akwai wata riwaya daga Maimuna bintul Harith Allah ya dare ita wata rana ta yanta wata baiwa Maimuna ta yanta baiwa bata nemi izinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ranan kwananta annabi ya zo gidanta sai ta ce asharta ya rasulullah anni atattu walidati ko ka san na yanta baiwa ta din nan sai annabi ya ce awa fa'alti yukaddikin haka din yanzu kin yanta ta wannan baiwa din kin yanta ta awa fa'alti qalat na'am tace kwarai qala amma innaki law a'taytiha akhwalaki kana a'zamu li ajriki da kin bawa kawunnanki wannan baiwar maimakon ki yanta ta da kawunnanki kika bada wannan baiwa da yafi miki lada wa ya fada haka annabi ne ya fada to anan abinda nake so iyayena mata su gane shine matsaloli kamar haka ana zaman lafiya da miji yana da wadata yana da rufin asiri ba laifi bane dan an ɗebi wani abu na abincin gidansa an ba da sadaka kuma galiban iya fahimta ta yawanci mata dai suna ba da sadaka ne a gidajen mazajensu ba da niyyar mugunta ba ba kuma da niyyar keta ba galiban in sun yi ma suna yi ne da niyyar a samu lada to anan gurin kun ga Ummu Salama ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallama matar Abi Salama annabi ya bata dama ya halatta ki dauka a cikin abincin gidanki da mijinki ya cafa ne ki bawa miskinai marayu makota ki bawa almajiri ko mai gidan bai sani ba kawai dai ya zama an yi da kyakkyawan niyya kuma ba da niyyar mugunta ba ya zama gida babu kina ta aika wa gidan ɗan uwanki abincin mai gidanki alhali kuma bai wadace ku ba to wannan ya zama keta kenan ya zama mugunta to wannan bai halatta ba kula yanzu wata zaki gidan akwai yunwa gidansu ma akwai yunwa da aka sai ta dinga kwashe abincin gidan mijinta tana aikawa gidan iyayenta da gidan yan uwanta to wannan ba shi ake nufi ba wannan ya zama akwai mugunta kenan ba ki da lada kuma kin yi sata ne amma wanda ake magana wanda yake akwai wadata akwai rufin asiri kuma akwai hali da iko da za a iya yin haka din to sai a yi kuma insha Allah za a samu lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan wannan yana nuna mana muhimmancin idan da hali mace ta rinka tara marayu a gidanta ko maraya ɗaya ko maraya biyu saboda kin ga matar Abdullahi dan Mas'ud tana da rufin asiri tana da wadatarta amma alhamdulillah bata cinye wadatarta ita kadai ba ba ita kadai ta cinye ba ta nemo marayu ku mata ku abun tausayi ne a karan kanku ku kanku kun fi kowa bukatar a taimaka muku yanzu mace ko aurenta ne ya mutu tana gidan iyayenta suke ga tagala bai tana bukatar taimako to ballantana yau a ce yarinya mareniya da haka don Allah masu hali a cikin mata wanda suke da rufin asiri a cikin ku mata ku taimaka ku rinka daukan marayu a gidajenku kuna taimaka musu Allah zai taimake ku ko dai ki ajiye maraya a cikin gidan ki hada shi da ƴaƴanki ko ki hada ta da ƴaƴanki ko kuma ki rinka bin gidan marayun kina taimaka musu dauki nauyin uniform din su na makaranta a dauki nauyin kayan su na sallah idan ba su da lafiya za a kai su asibiti a dauki nauyin biya musu kudin asibiti wallahi duka idan kuka sa kanku za ku iya yi za ku samu lada ku yi koyi da matar Abdullahi dan Mas'ud Zainab mai sadaka ku koyi da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Zainab binti Jahash ummul masakin ita sunanta ma uwar miskinai saboda tsabar taimako da agaji ita uwar miskinai ma ake ce mata amma yau me yasa mata suke da ruwa kowa ta koyi nata kowa tana kukan talauci kowa tana kukan babu kuma gashi an gaya muku falalar bada sadakar nan idan kuka bada sadaka kun yanta kanku ne daga wuta dan annabi ya ce an nuna masa wuta ya ga waɗanda suka fi yawa a cikin ta mata ne da haka ku taimaka ku daina fada da mazajen ku in sun dauko marayu akwai matan da mijin su bai sai dauko maraya taimaka masa ba kishi take fafur da maraya kamar yadda take kishi da kishiyarta a bar maraya da yunwa hana ai masa dinkin sallah a kiyaye masa wanka an zai tafi makaranta a batta da kwarkwata a kanta ke kuma ƴaƴanki tastas amma ƴaƴan marayun da suke hannunki kowa ya gansu ko almajirai sun fi su daraja wallahi Allah bai zai barki ba kuma ke ma naki ƴaƴan za su iya zama wa rayu wata rana wani ya ce yana so zai dauko maraya ko ya ma dauko maraya ya ce wallahi da ƙarfi da yaji matarsa sai da ta kori marayan nan a gidan nan ya ce ina da hali ina da iko ina da rufin asiri malam kawai ta jefa marayan nan cikin ƴaƴanta matan nan bala'in yau na daban na gobe daban akan yaro maraya ɗaya sai zagi sai cin mutunci sai wulakantawa sai nuna bambanci ta yi wa ƴaƴanta wanka tas amma maraya a bashi cikin ƙazanta ta ware ƴaƴanta ta ba su abinci mai daɗi maraya yana waje an kore shi idan za ta ba da wani abu sai ta kore shi sai ta aike shi sai ta ba nata ƴaƴa halin ku bai da kyau wallahi wasunku halin su bai da kyau akwai mahassada akwai masu kiyayya akwai maruwata a cikin mata akwai masu dabi'a mara kyau duka a cikin iyaye mata don Allah ku kula ku kiyaye ku zama masu mutunci masu kima kuma masu neman aljanna da kulawa da marayu ki gwada imanin ki wata ran idan an yi mutuwa a makota ki dauko dan ko jariri ne dauko shi ki hada shi da daki dan ki rinka ba su nono nawa ne aka samu maraya nawa aka samu maraya shi ya rike ma gidan gaba daya yaro ne maraya da ya girma Allah ya masa arzikin da bai yi wa ƴaƴan gidan ba sai tuna ai a gidan nan aka rike ni lokacin da ubana ya mutu da aka shi ya dauki nauyin gidan da dangin gidan da kowa da kowa amma shi ba dan gidan bane maraya ne kawai kuna raina abinda zai je dawo ne nan gaba duniyar nan da kuke gani wallahi Allah kadai ya san me zai faru a cikin ta ku kyautata wa alaka ku yi hali mai kyau da dabi'a ta kware matsala ta biyu da zamu karanta yau shine ya halatta namiji ya hada zakkarsa ya bawa matarsa jiya mun karanta hukuncin ita mace ta bawa mijinta zakka me muka ce ya halatta mace ta bawa mijinta zakka ya halatta eh ya halatta to yau kuma zamu karanta shin ya halatta shi din miji ya dunkule kudin zakka ya baki kuma kina matarsa amsar ita ce la yajuzu lizawji an yadfa zakatahu ila imra'atihi bai halatta ga miji ya bada zakkarsa wa matarsa ba لأن نفقتها واجبة عليه saboda ciyar da ita wajibi ne a kan shi ba ɗaya ba cikin malamai suka ce ijma'i ne malamai duk bakin su ya hadu bai halatta ba namiji ya bada zakarsa wa matarsa amma ya halatta mata ta ba wa mijinta zakarta me bambanci ciyar da ke wajibi ne akan mai gidanki dole ne ciyar da ke to ai zai iya yin dabara dole ne ya cire zakka dole ne ya ciyar da ke to sai yayi dabara a maimakon ciyar da ke din nan da zai yi kawai sai ya dauko kudin zakka ya baki kin ga ai yayi wayo mai kon yayi abu guda biyu ya cire kudin ciyar da ke ya cire kudin daukan nauyinki kin ga wannan wajibi ne gidansa daban to sannan kuma kudin sa da yake juyawa sun kai zakka shi ma dole ne ya cire wa wannan kudi nasa haƙƙin zakka to idan aka ce ya halatta ya baki zakka to zai iya dabara sai ya wadatu da baki zakka a matsayin wajibin ciyar da ke to wannan shine malamai suka haramta duk wanda ciyar da shi wajibi ne a kanka to baka daukan zakka ka bashi shi yasa aka ce uba ba zai ba wa ɗansa da yake ciyar da shi abinci a gida zakka ba me yasa saboda ai wajibi ne ya ciyar da shi wajibi ne ya dauki nauyin sa dan haka ki sani mijinki bai halatta ya debi kudin zakka ya baki ba ki sani bai halatta mijinki yana raba zakka ke ma ki je ki sa list din sunanki a ciki ba saboda shi yake daukan nauyin ainihin wato ya ciyar da ke to amma akwai wani yanayi da yake sa ya halatta miji ya ba wa matarsa zakka yanzu shine zan yi bayani akwai wani yanayi ba koyaushe ba akwai yanayi idan mace ta je ta ciwo bashi akan wata harkar ta ita da ya shafe ta ba ta harkar abincin gida ba haka kurin ta je ta yi rikici ta shiga cikin mata ta taro ta ci ciwo bashi wanda wannan abin da ta ci bashi a kansa daman ba wajibi bane mijinta ya dauki nauyinta a kai kamar misali mace ta je ta ciwo bashi ta yi wa ƴaƴan ƙanwarta dinki ta ciwo bashi ta je ta kai kakarta Makka ta ci bashi ta je ta gina wa yayanta gida kin ga waɗannan abubuwan gaba ɗaya wasu ayyuka ne da suka shafe ta ita a karan kanta a shari'a ba za a dora wa miji nauyin yin waɗannan abubuwan ba to sai aka samu an ritsa mace har ma an kai ta kotu za a kai ta kurkuku ko ana ta kwamfasa gida alaji matarka fa ta ci uban bashi me tai a ta je ta taro rikici ne wallahi ko ta je ta ciwo bashi akan kasuwancin ta ita da ya shafe ta wanda mijin bai ma san wataƙila tana yi ba a irin wannan yanayi ya halatta miji ya dauki kudin zakka ya bawa wannan mata dan ta biya wancan bashin da ta ci kun ga ai ba abincin gida za ta siya ba kun ga ai ba rigar sakawa za ta siya ba takalmi za ta siya ba kayan yara za ta yi ba a wani abu ne da ta taro rikici za ta sauke wa kanta nauyi. Ko kuma mutum yaje ya auro wata mace ashe mai cin bashi ce, mustadina ce, mace mai cin bashi kenan, ita ce mustadina. Sai da ya auro ta, bayan ya auro ta ya gane ashe akwai uban bashi a kanta, ta rufe masa ta masa rufa-rufa, yaga kullun yana gida da matarsa ana kwankwasa masa kofa. To a irin wannan yanayi kun ga ai kun ga bashin da ta ciwo ita matar ba ma a gidan mijin ta ci ba, ko bashin da ta ci ai akan harkar da ta shafe ta ne ita karan kanta, ko? To a irin wannan yanayi ya halatta namiji ya dauki kudin zakka ya bawa wannan mata, ta je ta biya bashin da ake binta. Haka Imam Shafi'i ya fada, haka Imam Shafi'i ya bada fatawa. Kenan idan an tambaye ki ya halatta namiji ya bawa matarsa zakka, sai ki ce amsar bai halatta ba, sai dai a wani yanayi guda daya, lokacin da ta je ta ci bashin da ya shafe ta ita kanta, ta je ta taro rikici, ko kuma ta je da niyyar taimakon wani, da niyyar taimakon wani, ta je ta ci bashi, to nan mijin zai iya taimaka mata ya agaza mata. To wannan hukuncin abin da yake nuna mana, wanda Imam Shafi ya ce wa in kana timra'atan aw ibnun lahu balaga faddana thumma zamina wahtaja aw abun lahu da'in a'atakum min sahmi al-gharimina wa kadhalika min sahmi ibn as-sabili wa yudihim bima 'ada al-faqr wal maskanati li'annahu la yalzamuhu qada'u ad-dayni anhu. Anam Imam Shafi'i ya kara mana wani haske, yace idan mutum yana da mace ta ci bashi, zai iya cire zakka ya bata ta biya bashin. Kenan wannan yana nuna masu zakka za su iya duba wanda yake akwai uban bashi a cikinsa, koda wanda ba a bashi zakkan ne sai a biya masa da sunan zakka. To ya karo mana wani hukunci, dama idan da ya je faddana yayyo bashi, danka in ya ci bashi, to shi ma zaka iya ciran zakka ka bashi. Danki in ya ci bashi, zaki iya matsanta wa ubansa idan ya zo biyan zakka ya sa danki a ciki, saboda bashi ya ciwo da ya shafe shi. Amma asali uba baya ba wa ɗansa zakka, sai dai in ɗan ya ciwo bashi ne. Haka mutum ba zai ba wa ubansa mahaifinsa ba, da shi yake ɗaukan nauyinsa. Idan babanka ko mahaifiyarka kai kike ɗaukan nauyinsu, kake ci da su da suturarsu da gidan zamansu da komansu, to baka ba su zakka. To amma yayin da uba ya dai ciwo bashi, ya halatta ɗa ya biya masa da kudin zakka. Wannan babu laifi a basu a cikin walgharimina, sun shiga cikin walgharimina. Wabnin sabili, ko da ya zama matafiyi tafiya ta kare masa, ko uba ya zama matafiyi guzuri ya tsinke masa, sai a basu ba akan alfaqr ko almaskana ba. To wannan shine hukuncin. Sannan akwai wani hukunci da ya kamata mu daɗa ganewa, shi ma ana yawan tambaya. Mun ce ba a ba wa ɗa zakka, amma ɗan da kai kake ci da shi, ɗan da kai kake ci da shi. Kenan daga nan ya kamata mu gane, idan ɗanka ya fita daga gidanka ya je ya yi aure a wani gari ko wata unguwa, a wani gari ko wata unguwa, ya kama kwanon tuwansa daban an yaye shi, to wannan lokacin ana iya ba wa wannan ɗa zakka. idan yarka budurwa tayi aure ta bar gidanka ta aure wani fakiri talaka aka zo raba zakka ba laifi ka sa yarka ka sa ƴaƴanka matan aure a lissafi ka ba su zakka saboda ai a lokacin ba kai kake ci da su ba nauyin su ba kanka yake ba yanzu kina ƴata idan na aurar da ke ai kin ga ciyar da ke bai zama wajibi a kaina ba yana kan waye yana kan mijinki ne ku gane wata ka'ida an hana ba da zakka ne ga duk wanda kai kake daukan nauyin sa shine ba za ka bashi zakka ba matsala ta uku matsala ta nawa ta uku ana iya bawa uwa zakka ke hajiya in kin yi kudi zaki iya ba mamanki zakka zaki iya bawa kakarki zakka wannan tambaya ce shi ma zamu dora ku akan hukuncin da malamai suka ce idan ke kike ci da uwarki abincin ta na safe na rana na dare idan kai kike ciyar da mahaifiyarka ko kakarka duk wanda kai kake daukan nauyin cinsa da shansa baka bashi zakka ku rike wannan hukuncin yana da muhimmanci duk wanda kai kake daukan nauyin cinsa da shansa baka bashi ne zakka amma idan kana wani gari mamanka tana aure a wani gari tana auren wani mutum fakiri talaka miskini kun ga anan ai wajibcin ciyar da mahaifiyarka a lokacin yana kan wa yana kan mijinta da ya aure ta to a lokacin ya halatta daya aika wa uwarsa zakka ko kuma ma tana wani garin wasu kannanka ne suke daukan nauyin cinta da shanta ko kuma tana yar sana'ar ta tana bugebugenta ita take ciyar da kanta da kanta to wannan ya halatta a bawa wannan uwa zakka tunda ita take kula da kanta da haka danta sai ya cire zakka sai ya aika mata haka kaka ma hukuncin ɗaya ne mahaifiyar mamanka ko mahaifiyar mamaki idan ba kai kake daukan nauyin ta ba tana can tsohuwa a anguwarsu ita take ta fama taimako kawai kake mata to ya halatta a sa su a layin wanda za a bawa zakka ina yin wannan bayani ne saboda a farkon karatu na kun san na gaya muku na ce bana dai yana da kyau mata su rinka sana'a ko to ai dabara nake muku ina shimfiɗa ne dan na san bade insha Allah duk za ku fara fidda zakka yawa ai kasuwa fa sosai mata duk wacce ta samu hanyar neman kuɗi fa ta nema muna gaya muku ne wallahi saboda ku kuta daga wulakancin namiji wata yar yarinya ta zo anan ana tambaya yar karamar yarinya tace mace ta kama sana'a dan ta huta da takeici to idan an yi sana'a za a samu kuɗi har a zo a fidda zakka yanzu wata mata sana'arta zuwa take ta sayi yadi na hijabi mai kyau Allah ya sa hannunta da kafarta na dinki ya ta iya sai ta saro yadinta mai araha ta kera hijabanta kurin a status ɗinta take turawa layi ake mata ta yi kuɗi da shi take biyan kuɗin makarantar ƴaƴanta in ƴaƴanta za su yi aure da shi take taimaka musu fi sabilillahi wata turawa take yi Jos a siyo mata buhunan dankali fa na turawa da yaddar mijinta in an sauke almajirin gidanta ya kawo duk anguwa ta tallata kar a je ko ina a sayi dankali a zo gidanta a siya ta sayi da shi arha kuma ta samu riba sati ɗaya yayi yawa ta gama da buhu biyar ta zama babbar yar kasuwa mai gidan ma sau da yawa in zai fita sai ce a bashi rancen 3000 kin san namiji akwai shegen wayo in yaga kina sana'a ya rinka cin bashi kenan. Na taba zuwa wata a cikin iyalaina, zan fita in ce ɗan ban 2000, sai ta ce lokacin tana sabuwar zuwa, lokacin ai ana rububin malam, sai ce haba ai tsakaninmu da kai ko bashi babu, ai ba bashi tsakaninmu da kai. Na ce to ba ni. Bayan kwana biyu uku ban 2000, na ce rubuta fa, wallahi ba zan rubuta ba, ai ba bashi tsakaninmu da kai. Na yi ta karɓa. Da ta shekara ta haihu ɗa ɗaya ya fara rarrafe, sai da ta mun lissafin kuɗin nan gaba ɗaya da na karɓe. Daga ranar in na zo tambaya, sai ta ce rubuta. Na ce kika ce ba bashi tsakaninmu? Ta ce a da ne. Duk wanda ya ci kuɗin mata wallahi sai ya biya. Kuma mata akwai rinto. Wallahi in ka karɓi kuɗin mace, sai ka biya sau uku baka biya ba. Ka biya na ɗaya, bayan wata biyu, wata uku, wallahi baka biya ni ba. Ka zo ka ce to gashi na dawo miki da 10,000 ki. Bayan wata uku, in ta zo lissafi ta daɗa sa maka ci a cikin littafi. Cin riba a gurin mata, sai ya sa wallahi duk wanda zai karɓi bashin mata sai ya shirya, ya samu biro da takarda, ya sa ta rubuta a sa hannu wadda su gine ta guda biyu. Wayo ne da ku shegen san kuɗi a wajenku ba magana. To shi ya sa ku yi sana'a, ku samu mutunci, ku kare darajar kanku da kanku. Ya halatta a bawa 'yar albintul mutazawwija, 'ya wacce take mai aure, ubanta ya halatta ya bata zakka, uwarta ma ya halatta ta bata zakka. Idan kina da 'yarki da ta yi aure kuma tana wani gida, kin ga a lokacin baki zaki ci da ita ba, ubanta ma ba shi zai ci da ita ba. Ta zama fakiriya, ta zama miskiniya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i. Sannan ya halatta kamar yadda na yi magana dazu, sadaka wadda ba ta zakka ba, ki dan auni ɗan shinkafa kaɗan, ki dan ɗebi ɗan dankalin Hausa ko na Turawa kaɗan haka, a ba wasu makota da suke cikin talauci. Manzo Allah ce idan anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha min ghairi amrihi, in mace ta ciyar daga cikin dukiyar mijinta ba tare da umarninsa ba, falaha nisfu ajrihi, tana da rabin ladan sadakan. Kinji, idan kika dauka a cikin abincin mai gidanki kika bada sadaka, yana da lada, ke ma kina da rabin ladansa. Wannan kin ga ana zaman lafiya da rufin asiri kenan. Ina fata ana fahimta. A wata riwaya dace idan anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidatin, in mace ta ciyar da abincin gidanta ba da niyyar barna ba, kana laha ajruha bima anfaqat, tana da ladanta saboda ciyar wanda ta yi. Dan abinci ne, dan tuwo da aka kwashe, kika kwashe wa almajiri kika bashi, ko mai gida bai sani ba dauki ki bayar, wannan ba laifi. Ina fata ana bayanta. Yanzu dan Allah, idan an ce mace tana da rabin ladan abinda ta bayar, wali zawjiha ajruhu bima kasaba, mai gidan kuma yana da lada saboda shi ya nemo abincin, walil khazin mislu dhalika, mai gadin gida, mai gadin abinci, mai gadin stew, shi ma an tsakura masa lada. Annabi ya ce la yanqusu ba'dhum ajra ba'dhin shay'a, sashen su baya tauyi ladan sashi. Yanzu irin wannan dan Allah, in an ce mace ta yi wannan, to yanzu ya kamata maza su rinka rikici da matansu akan kawai mace wai ƴaƴanta sun zo gaishe ta, ta ba su abinci. Wani case da aka kawo mini ya bani mamaki, wai mai gida ne, wai mata ya auro mata ne, tana da ƴaƴanta a wani gida. To shikenan sai irin duk bayan sati biyu haka, a wata sau biyu fa, duk bayan sati biyu yaran sai su yi wanka, sai su zo, tunda mijin ya rabu da ita, a mutuwa ma yayi aka ce a wannan labarin, sai su zo gidan, sai ta danyi musu abinci, ta musu wanka, su dan dauki kewa da uwarsu. Mai gida kawai ya zo ya ga yara suna cin abinci, to wallahi ba zan yadda ba, na rantsa da Allah
da wadin wani kwato su zo suna cinye mu abinci wallahi ba zan yadda ba
ki duba ba gidajen mutum ki duba ba aboren mutum duba murdaddan mutum tace yanzu wani ƴaƴana koda ba kai ka haife su ba in ba su abinci a gidanka shine abun zargi abun aibu yace shi bai yadda ba shine take tambaya to yanzu dan Allah mallam in hana yaran nan zuwa uban su ya mutu suna zuwa waje na asati sau biyu asati biyu sau daya nace ki dan tara kudin ki in kin zo ki sai musu taliya da kudin ki ki dafa musu idan sai musu makareuni nan da sati biyu ki tanada in sun zo ki raba ki ba su tunda mai gidan ya hana ki duba auren zamani wai mutum wai yana son ka amma baya son ƴaƴanka wallahi haka ake da yazo zance zai ce ƴaƴanki nawa a auren da kika kashi kina cewa akwai yaya sai ce to amma dai ba za a tafi mun da su ba ko ba za a tafi masa da su ba yanzu duk macen da ta yi aure ko macen da za ta yi aure kun sani kun fi ni sani wallahi boyewa ma take tace tana da yaya kin isa ki dauki da daya ko da biyu ki kai shi gidan sabon mijinki baki isa ba haka yaya suke wulakanta saboda uban su ya saki uwa shi yasa kullun ina wa mata wa'azi don Allah ku daina kashe auren ku ku lura da yanayin da ƴaƴan ku za su fada bayan auren ya mutu wani lokacin sai ku yi zuciya sai ku yi fushi ku manta da yanayin da ƴaƴan ku za su fada ciki yanzu in kin kashe auren ki shi mijin da zaki aura na biyun fa ba zai yadda ki taho mai da ko yaro ɗaya ba to kuma shi wancan mijin zai je ya auro wata da za ta zo ta asabtar da wannan ƴaƴa naki dan ba ƴaƴanta bane na cikin ta to ki gaya min wani dadin aure zaki ji idan kika kashe aurenki mijin da kika aura na biyun ya iya karbi ƴaƴanki sannan kuma ke da kika tafi kika bar wa tsohon miji shi kuma ya auro miki wacce za ta dinka azabtar miki da ƴaƴa me dadin auren to abinda mata ba sa ganewa kenan eh wallahi ka sake ni aikin banza aikin wafi ka sake ni in baka ƴaƴanka ka je ka cinye su duk abin da za a yi Allah zai kula da su kaza kaza sai kin je kuma Allah zai kula da su zai ka fada ki je ki kasa bacci a can ga yaran ki suna yawo da barkwata a kansu sun fada hannun yadiku mara kirki yadiku sau nawa take koran take sa uba ya kori yaya ma a gida wallahi matar babanka ma ta sa a kore ka a gida da haka ku ringa kula kuna menene ake cewa kuna sara kuna duba bakin gatari wani lokacin miji ana haƙuri da shi ko ba daɗi sai a haƙuri ai ta maleji ai ta addu'a a reni ƴaƴan tunda Allah ya jarabe ki mai haihuwa ce ke kin je kin tara ƴaƴa to yanzu zaki kula cewa kina zaman ƴaƴan ne ba kina zaman mijin ba saboda in dan wulakancin mijin ne da tozarcin mijin bai isa ki zauna da shi ba amma yanzu kin dauke wannan wulakanci ne saboda kula da ƴaƴanki baya kawo abinci baya kaza tabbas ya halatta a kashe aure mijin da baya ciyarwa to amma yanzu kina gidan ma bai kawo abincin da za a ci ba to in kika bar gidan ya karbe ƴaƴan to shine zai je kawo musu abinci ba kenan kuma ya auro wata wadda tana kishi da ke dan ku fa yanzu fa ko an sake mace ko mace an sake ta fa in an auro wata fa kishi take da wannan wanda aka sake ba ai wallahi tallahi naje na ta waya da tsohuwar matarsa ha to bai zai yi ba yana waya ne da ita akan lamarin yaya ku rinka kula in za ku kashe aure sai dai in baki damu da yayan ba akwai wadda kuma in ta kashe auren in dai yayan ba sa gabanta abinci ma a gidan ubanta ba ta iya ci, ba ta iya ba. To wannan ne za ta iya zuwa ta je ta yi aure a wani gida ta bar ƴaƴa 5 6 7? Kuma mazan nan ya kamata ku gane yawa-yawan su ba duhalin su haka suke, ba kirki bane da su, sai kaɗan daga cikin su. Yawanci kuma in baki sani ba, yawanci zaman hakuri ake yi. Yawanci mata zaman hakuri ake yi. In baki yarda da magana ta ba, tambayi abokiyar zamanki ta damanki, za ta ce miki baban ummi kam ai sai dai hakuri. Ki tambayi ta abokiyarki ce baban mero kan ai sai dai hakuri. Ta gaban ki ma tambaye ta, wannan mutumi ni da na biye shi, ai da mun dade da raguwa, haka muke zaman doya da manja da shi. Yawanci mata zaman doya da manja suke yi da mazansu, ba daɗi. Ga kaɗan daga cikin halin maza a yau: zagi, zagi, akwai masu zagi, duka, kashi yake bayarwa. Ina tausaya miki, kika faɗa hannun miji mai duka, tace mallam in ya tashi dukan nan har da gwiwa yake hadawa, sai dai in ji gum a gadan baya. Nace ki hada ki gudu, duk wanda mijinta yake dukanta da yazo zai fara, ki samu kofa ki bude put ki gudu, dan zai iya kashe ki. Wani ya ce ta rama, tace in na rama kashe ni zai yi, tace kashi na da nasa ba ɗaya bane. Akwai mijin da a gaban ƴaƴansa yake kulfe matarsa da mali, gori duka aikin su ne, ya baki ya miki gori. Zagin iyaye, ki kira iyayenki ya zaga a gabanki, ba zai ma miki wani karamci ko kara bayan baki ana zage su ba, a gabanki zai zagi babanki, a gabanki ya zagi mahaifiyarki, kuma baki isa kira ma ba. Ke kuma yau duk duniya in aka ce kin zagi mahaifiyarsa za a ce a sake ta, a sake ta, a sake ta. Amma ke kuma kullu yana zagin ubanki da uwarki, sai a ce ki hakuri, ki hakuri. To ku yi ta hakuri. Ga neman mata, wasu mazan akwai neman mata. Kin ga wannan wayar ta maza, kin ganta? Kin ga wannan wayar? To Allah ya kiyaye kawai. Ina gaya miki, baki da babbar kishi a irin wannan hotunan mata. Namiji zai zauna ya awa biyu yana kallon hoton mata, yalle warkale kalle. In kin ga namiji yana zaune a waya da waya, ya hau kan kujera haka, ya makale haka, ya daga kafa ɗaya ba kan ɗaya, yana dariya yana dubawa, zagayo ta bayansa kamar ban ɗaki zaki je ki dan leka hoton yan mata yake dubawa. Kuma abun bakin ciki da zaki sai ki ga wata ƴan matan da yake duba ba tafi ki kyau ba. Ya zaki, sai hakuri, ki zauna ki dan yi masa kuka, dan kuka yana da amfani, ki dan zube masa kuka, ki zo ta dai gefen kafadarsa kina kuka kina jika shi da hawaye. In ya ji jikar hawayen nan, sai shi ma ya fara shasheka, ya baki hakuri. Ina gaya miki wannan, karki tsorata, haka auren yake yau. Shi yasa kullum muke gaya muku, in za ku yi aure, ku auri masu tsoron Allah. Mata, in za ku yi aure, ku auri miji mai tsoron Allah. In an ce mai tsoron Allah, ba wai ana nufin dole sai malami ba, a'a, mai kuɗi mai tsoron Allah, talaka mai tsoron Allah, mai rufin asiri mai tsoron Allah, wane ne ɗan siyasa mai tsoron Allah, ɗan wane ne mai tsoron Allah, kuma me dai ya zama dai a lura a cikin sha'aninsa akwai tsoron Allah. Wanda yake da tsoron Allah shi ne ba zai tuzarta ki ba, ba zai wulakanta ki ba. yasa na gaya muku ni dai bana na taho da shirin in gaya muku ku koyi sana'a duk abinda zaki na rufa kanki asiri saboda rayuwar ta canja Najeriya ta yi tsada yanzu abubuwa sun yi tsada to tsada dai ba za ta daina ba mu tsaya mu nemi kuɗi kawai mu tsaya mu nemi kuɗi mu tsaya mu sana'a duk abinda muka ga zamu iya samu mu juya taro da kwabo to mu samu ne in mun yi haka Allah zai rufa mana asiri abu na gaba ya halatta mace ta bayar da sadaka ga ainihin wato da dukiyar ta dauki dukiyar mijinta ta yi amfani da shi bai sani ba Hindu binti Utuba akwai wata mata mai suna mai Hindu binti Utuba Hindu shine Hausawa ko Fulani suke cewa Hindatu hadisin Bukhari da Muslim ta zo wajen manzon Allah ta ce ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun shahiha mijina Abu Sufyan mutum ne marwaci malamai suka ce ba laifi idan ka faɗi mutum da sifarsa halin da yake yi ka faɗa ba giba bane wani mutum ne mafadaci wani mutum ne mai sanyi sanyi bai da karsashi duk wannan ba giba bane wani tsakani da Allah mijina marwaci ne kawata wanci marwaciya ce ba cin nama bane halinsa ne tana aikatawa tace walaysa yutini ma yakfini wa waladi a wata riwaya tace walaysa yutini ma yakfini wa yakfi baniya baya bani abinda zai ishe ni ya ishe yayana ina so ki ji wannan hadisin mace ce mai suna Hindu bintu Utuba tazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama take gaya masa mijinta baya wadatar da ita yanzu akwai laifi dan mun ce mazan wannan zamani ba sa iya wadatar da matansu an yadda rayuwa ta sa ba a iya wadatar da matan zaman hakuri yake yasa wata da aka zo za a aurar da ita ubanta sai ya hado ta cikin kayan aurenta kayan jeranta sai ya hado ta da keken dinkinta ana sauke kaya ana sauke keken dinki aka ce ina wurin keken dinki yaya aka yi ce ai ba zai yi ta zauna ba sana'a ba wani da zai zo zai kai yar sa budurwa sai ya ce a hada ta da injin taliyarta wata kuma aka sauke ta a gidan mijinta sabuwa ce fa da injin sakata saka na ulu wata kuma bayan an aurar da ita ubanta ya turo mata jarinta naira 100,000 kaza yace ɗan dan kwalai da hijabai da dan kunne da kike siya kina dan sayarwa ki ci gaba da sana'ar ki nemi izinin mijin karki yadda ki zauna kina wa miji bani bani duk matar da take yawan mika hannu wa miji bani bani sai ya rena ki sana'a ai sana'a don Allah ai sana'a sun kama wata kujera ne sai ta rinka yin ƙasa ƙasa saboda dumamin da na ci jiya mai yawa ne eh ai haka za ku faɗa shi yasa gwandan faɗa ai eh kin san duk wanda zai sahur indai bai ci tuwon dumame ba wasai ka samu dumamin ka mai lafiya ka daka ka samu kununka na gargajiya ka zuba ka bi da robar ruwa to sai ka kwanta kai bacci ma ya asubahi sai dai ka ji ana labarin azumi kai kan baka sani ba don ji za ka yi kamar wasu duwatsu ne a nan a ajiye a cikin cikinka amma ku yanzu matan zamani ne yan yan domi ne da soyayya dankali da doya hala ba da sa'a baya bani abinda zai ishe ni da ni da yayana ya Rasulullah tace illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lamu sai abinda na dauka a cikin dukiyarsa amma fa bai sani ba ya annabi mana Hindu tace tana dauka a cikin kudin mijinta bai sani ba Hindu ta ce tana dauka a cikin abincin mijinta bai sani ba, amma a yaushe baya bata abin da zai ishe ta. Amfanin wannan hadisin shine mata suna yawan tambaya me hukuncin macen da ta dauka a cikin kudin mijinta saboda baya bata abin da zai ishe ta. Ana yawan tambaya, gashi ya kiya baki kudin cefane, ga tarin kudi a aljihunsa na kasuwa da canji da waya da sauransu, sai kika dan lallaba kika zari 700 kika kara cefane. Yaya halal kuma dan ji halal ko da yake wani ya ce fa malamin nan hofsata yake koyawa mata wallahi wallahi ba sata wani ai dolen sa ne ai abin da ya zama dole ne yayi bai yi ba wani mijin ne bai da tausayi wallahi wata dole sai ta lalime aljihunsa a samu zaman lafiya ya kiye biya kudin makarantar yara yanzu akwai laifi dan an dauka aljihunsa an biya ku yara kudin makaranta ba laifi yara suna tafiya makaranta da yunwa dan taliyar da ake dafa musu da safe ya kiye bayar ya je can kuma yana tura wa budurwa suna chatting yana tura mata 30,000 40,000 50,000 ga ƴaƴansa suna tafiya makaranta suna bin yara suna sace musu abinci akwai laifi dan ta lallaba ta zari 5,000 ta sai musu taliya bata yi laifi ba ba sata bane ba wannan shine abin da Hindu bintu Utuba ta gaya wa Annabi cewa Abu Sufyan ai kowa ya san Abu Sufyan tace yana da rowa mijina ne yana da rowa amma baya bani abin da zai ishe ni ya ishi ƴaƴana sai abin da na dauka manzo Allah ya ce khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf ki dauka a cikin kudin mijinki bai sani ba abin da zai ishe ki ishi ƴaƴanki wata rana nazo na dan ajiye riga ta a gida zan mai da ita na san ina da ƴan canji na na duba na gaban gani ba ina magana sai aka ce ai wa'azin ka ne aiki nace ai banda ku duk wannan fatawar da ne banda matata a ciki a ayo haka mana yanzu a danne ni a haka banza tace yau dama akwai wa'azin da ba mu a ciki nace a ai ku na san halin ku ai maza ba sa son wannan hadisin yawanci ba sa so wani yace to sai an fada ai ba sai an yi musu bayani ba a baki a haka mana kuriya sunanta wace ce Hindu binti Utuba matarwa Abu Sufyan baya bata abin da zai ishe ta tace tana dan nada tana dan dauka wai shine wata wai kwanan nan mun je wa'azi kafin azumi wai ta turo mun tambaya wai wai mijinta ya bata kudin cefane wai ya saura ya bata 3,000 an rage irin 700 an rage 500 wani lokaci wai ta mayar nace ashe ba ki da hankali idan yana baki komai a wadace 200-500 in ko baya bada wani abun to dauke su ki aiki da wani da kudin akan wani abun da yake baya bayarwa me abun da maza ba sa bayarwa yanzu mijinki yana baki kudi in yaron ki yaji mai alewa yana saida alewa mai alewar madara mai sweet campo yana beep 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 yaro yazo ya ta miki kuka yaga abokane sun siyo sweet campo mijinki yana bada wannan kudin idan yaro yaje islamiya yaje yaga ana saida wani abu yana sha'awa yazo ya fashe miki da kuka sai an bashi kudin break mijin yana bayarwa baya ba idan kin yi bakuwa tazo mahaifiyarsa tazo gaishe ki tazo za ta koma ina ce dai kiya dan nemi dan wani abu da yake bata kudin mota ko ya bada wannan kudin bai bayar ba idan aka yi baki a gida ga dan abincin da ya baki kika yi baki kika siyo musu lemo kika siyo musu ruwa kika siyo musu kaza duk waɗannan kudaden ya bayar bai bayar ba to duk a cikin nan mace take kashe waɗannan kudaden to idan kuma kina sana'a to kin ga kewa zaki tallafa zaki kara da ka soke kudinki ya 500 dinki ta saura 700 soke in yi magana kice duk an kashe su an yi maka amfani da su wani lokacin ki masa lafiyayyar miya da bai bada kudin ba ki tara kudin ki samu ƴaƴan kaji lafiyayyu masu kashi mai laushi su dafu sosai an masa tuwansa da abincinsa sai ya ga wata wani kwano a gefe yana ya kanshi yana fitowa ya bude ya ga abubuwa a haka a giggin daye kafan kaza kirjin kaza duka yace daga ina tace kice kai dai cika wace kaga mazan maka bayani in ya gama ci ya koshi in yace daga ina sai kice kudin ka ne kana bacci na zara na siya maka kinga ai ya ci kudin sa ko bai ci ba ƴaƴan sa ne suka ci ko ba su ci ba matar sa ce ta ci ko ba ita ba ita ba to akwai wani laifi dan an daukan masa kudin sa matar sa da ƴaƴan sa sun ci ba wani laifi a ciki Allah ya muku albarka to manzon Allah dai haka ya bata dama kuma ka malamai suka yi wannan sharhin hadisin cewa Hind binti Utba ta kawo karan mijinta Abu Sufyan yana mata rowa kenan zai iya yiwa a samu mijin da yake marwaci ne Allah ubangiji ya taimake mu ya bamu kariya ya Allah ya tsare mu da maza marwata wata za ta yi aure yazo yana tun daga zuwa zance tace malam kun ce dai a daina kwadayi nace eh tace to ni fa gaskiya malam abin yana dan damuna nace me fa tace yau fa wani manemi na yau fa mun rufe shekara biyu muna neman ta uku malam su ne biyar bata taba shiga tsakanina da shi ba bai taba kawo wani abu ba tace malam in gwaji ne ai ya kamata a ce ya gwada ni na shekara daidai kam amma shekara biyu an shiga na uku malam mutumin nan in ya aure ni karfa yaje ya taimin haka nace gaskiya ni ma ya sa ni shakka ai shekarun sun yi yawa wato kullun ina wannan wa'azi maza ya kamata ku ji tsoron Allah an ce kada mata su kwadayi tabbas an ce kada mata su sa ido akan abun maza tabbas amma kuma daidai ne maza su rinka ruwa ka zo gurin yarinya budurwa kana neman ta da aure ba ka kawo mata komai ina hadisin da annabi ya ce tahadu tahabu ba annabi ya ce ku rinka yin kyauta dan a so ku ba to wannan hadisin ya cire ku ne ku banda ku banda namiji saurayi mai neman budurwa banda mai neman bazawara yaya mutane za su zo suna neman ƴaƴa da aure mutum kudin sai dai ya wanke rigar sai kafa gilas dinsa da hular sa ya karya ta yazo yana ta hira da yarinya baya bata komai wannan ai ba daidai bane ai ai musulunci akwai kyautayi ai akwai ihsani akwai mutunci to shi yasa wani din zaki ga mutumin kirki ne iya mutumin kirki amma sai ki ji yarinyar tana cewa ni fa bana son sa kin san me mu'iddata muhakkata hannunsa a makale yake kuturu ne dunkulallen hannu ne da shi me yasa ta ki shi ba za ta iya bayani ba saboda baya mata abin da zai dau hankalinta yarinyar wannan zamani budurwar wannan zamani dole sai kana mata yayyafi kadan yayyafe ta a dan mata walai shiga wata leda a cike ta bude ta ga hijabai kana bakwai kwarai kuwa haba ranan gaisuwa ai sai ta raka ka bakin mota ai wata ran kuma kai ka shigo ta ga wata leda kanshi yana bugawa da maiko a bayanta tana budewa ta ga kaji guda takwas gasassu to ya kika gani wannan za a kishi wata ran kuma kiga wata leda gaba ɗayanta madara yogurt ne da juice a ciki za a kishi wata ran kuma yazo da leda gaba ɗaya kayan kwalliya ne da koda da turare na mata tun fa kafin ya aure ki za ki kishi a'a wata ran kuma kiga ya zare wata rafa mai dan abin haka rafa ya karkada ta haka ya mika ce ga wannan to har da wahala kuma to nagode karbi ki za aljihoyi ki karke da wake karba ba wai wata wai an bata wai a ni wallahi ba na son kudin ka ayya in dai mazan wannan zamani ne karbi kudin ki tunda ya baki ki karba ki gode ki ce Allah ya maka albarka Allah ya karo gobe maka karo mini abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana wallahi ba kudai na koya muku ba amma ina yi wa maza ne faɗa su dina ruwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.